shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Juma'a, 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargadi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan 1,000. Tsohon Prime Minister Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa dan jaridan nan Jamal Khashoggi.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace ɗaruruwan ɗalibai a wata makarantar sakandare a jihar Zamfara a daren jiya Alhamis. A jamhuriyar Nijar kuwa, cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci mahukunta su ɗauki matakin kare 'yan jarida bayan da a jiya Alhamis wasu mutane suka cinna wuta a gidan wakilin gidan rediyon Faransa Musa Kaka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sanya hannu akan dokar nuna takardar shaidar gwajin jini na cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV kafin a daura aure a tsakanin ma'aurata a jihar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargadi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan 1,000 waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar Tamwe ta Yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa. Masu zanga-zangar suna rirriƙe da allina suna kuma rera taken nuna Allah wadai da juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Duk da karin jami'an tsaro a wurin tare da girke motar ruwan zafi a yankin, a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar da kuma shaidun gani da ido, rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma 50 suka tunkari masu zanga-zangar inda suka kama aƙalla mai zanga-zanga ɗaya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an tsare wani ɗan jaridar Japan a zanga-zangar da aka yi a Yangon yau Juma'a. Idan har hakan ta tabbata, hakan zai kasance karon farko da aka tsare ɗan jaridar ƙasar waje tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar. A jiya Alhamis, Bankin Duniya ya ce ba zai bayar da kuɗi ga Myanmar ba sakamakon karɓa mulki da sojoji suka yi. Tsohon Prime Minister Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Cibiyar Tony Blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar ɗaukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba, wanda ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta. Rahoton ya kuma yi kira ga ƙasashe da su yi aiki tare don samar da allurar rigakafi. Blair ya faɗa wa jaridar Guardian cewa da akwai haɗin kai na duniya shekara ɗaya da ta gabata, ina ganin da mun iya yanki aƙalla watanni 3 na ƙwayar cutar, yana bada misali na ɓarkewar annobar COVID-19 a duniya. Blair ya kuma yi kira ga Birtaniya da ta ɗauki nauyin jagorancin kafa cibiyoyin tsaron lafiya na ƙasa da ƙasa don tabbatar da haɗin kan duniya akan kowace annoba nan gaba. Koriya ta Kudu ta kaddamar da shirinta na rigakafin coronavirus a yau Juma'a, inda ta maida hankali kan gidajen tsofaffi da kuma ma'aikatansu. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin wani taro jiya Alhamis a fadar White House domin jinjina akan allurar rigakafin coronavirus miliyan 50 da aka yi a ƙasar. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya ɗaura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018, wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. An yaudari Khashoggi, wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post, zuwa ƙaramin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018, kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi. An yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa, kuma ba a samu gawarsa ba. Riyad a hankali ta amince cewa an kashe Khashoggi bisa kuskure, amma ta musanta hannun yarima mai jiran gado. matsayin yarima binjiran gado wanda ake walakabi da MBS ake ambatawa a mutuwar Khashoggi ya zama batun kafofin yada labarai ne tun a ƙarshen 2018. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Sarkin Saudiya Salman jiya Alhamis. Fadar White House ta ce lokacin kiran Biden da Salman sun tattauna batun tsaron yanki ciki har da sake sabunta hudar diplomasiya da Majalisar Dinkin Duniya da Amurka suke jagoranta don kawo ƙarshen yakin Yemen da kuma alkawarin Amurka na taimakawa Saudiya ta kare ƙasarta yayin da take fuskantar har-har daga ƙungiyoyin da ke haɗe da Iran.
To kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daren jiya Alhamis, 'yan bindiga sun sace ɗaruruwan ɗalibai mata a garin Jangebe da ke ƙaramar hukumar Talata Mafara a jihar Zamfara. Na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malamfashi don jan ƙarin bayani akan abin da ya faru. Ga abin da ya ce.
A hakikanin gaskiya waɗannan ɗalibai 'yan makarantar sakandare ne na garin Jangebe da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Talata Mafara da ke nan jihar Zamfara. Kuma an su maharan sun shigo makarantar ne suka yi ɗan harba-harban su daga nan suka ɗauki waɗannan ɗalibai su 317 kamar yadda ƙididdiga bayyana da wayewar gari. Amma tun cikin daren jiyan labarin ya bazu hankalin iyaye tashi waɗanda duk suke kusa duk suka yi ta leƙa makarantar da safe don tabbatar da lafiyar yaran su ko ƙila tana iya yiwuwa a ce an bar wasu a baya. Yanzu dai babu wani duriya da aka ji daga wajen ɗalibai domin bisa ga tsarin makarantu a Najeriya ba a barin ɗaliban makarantar sakandare da waya a cikin makaranta. Saboda haka zai yi wuya a iya samun wata ta iya ce za ta yi magana. Kuma koda da shi ba ta da sukunin da za ta yi domin kewaye su ake hagu da dama gaba da baya kowane ɗauke da bindiga a raka su daji kamar yadda ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kankara suka yi mana bayani a lokacin da na hira da su suka ce haka suke tafiya tare da su kuma tafiya ne ba kakkautawa har sai sun kai su ga maɓoyar da suke ganin zai yi waya da jami'an tsaro su je su cimma su. Su kuma bisa ga al'ada su Fulani mahara da suke yin satin mutane ba su kan yi magana ba har sai bayan kwana ɗaya wani lokaci har da wani kafin su iya yin magana. Abu guda dai da na sani shi ne cewa gwamnatin jiha ta ɗauki mataki wanda yake an baza jami'an tsaro su bi sawu wato a lokacin da bayanin ya bayyana cewa an sace waɗannan ɗalibai ga kuma inda suka bi. To wannan shine aka bazama cikin daji ana bi da hanyoyin da za a bi na lafiya da za a bi a je a shawo kansu a kwato waɗannan ɗalibai. Kuma akwai bayanai da ke tahowa cewa da kuma gwamnatin tarayya akwai wasu waɗanda ake sa ran su ma suna kan hanyar tafiya zuwa wannan birni na Zamfara wato Gusau don a tantance yadda al'amura za a tankare su.
To madalla a gaida Sani Malamfashi a shirinmu na dare za ku ji ƙarin bayani game da wannan lamarin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu ɗauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai ƙarfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a Iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi da kuma raunata wasu sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa. Wani jami'in kungiyar 'yan bindigan na Iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Associated Press cewa har-haren da aka kai wa Kataib Hezbollah ko kungiyar Hezbollah Brigade sun faɗa ne kan wani yanki da ke kan iyakar Siriya da Iraki. Jami'in ya nemi a saka sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana ba kan harin. Kungiyoyi masu saka ido kan yakin Siriya sun ce har-haren sun fada kan wasu manyan motoci dauke da makamai zuwa sansanin 'yan bindiga da ke samun goyon bayan Iran a Bukmal. Na da kwarin gwiwar abinda muka auna mun same shi, mun san abinda muka kai wa hari, Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida manema labarai da suke tare da shi a cikin jirgi daga jihar California zuwa Washington jim kadan bayan kai har-haren. Wasu binciken Birtaniya uku sun nuna allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer, wacce ake yin allurar digo biyu, tana rage yaduwar kwayar cutar bayan an yi digo na farko, musamman ga mutane waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar. Binciken ɗaya da asibitin Jami'ar Cambridge ya gudanar da aka wallafa shi yau Juma'a ya nuna digo ɗaya na allurar rigakafin ta Pfizer yana rage ninki hudu na adadin masu kamuwa da COVID-19 da suka nuna alamomi. A cewar masu binciken, hakan ya nuna allurar rigakafin ka iya rage hadarin kamuwa da kwayar cutar sosai daga mutane waɗanda suka nuna alamomi da kuma kare saura daga kamuwa da rashin lafiya.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, a yayin da ake fuskantar tarzoman matasa JPJP a wasu unguwannin birnin Yamai, cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci mahukunta su ɗauki matakin kare 'yan jarida bayan da a jiya Alhamis wasu mutane suka cinna wuta a gidan wakilin gidan rediyon Faransa Musa Kaka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
La'akari da yadda zanga-zangar watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu ke neman rikidewa zuwa wata hanyar huce takeici akan 'yan jarida yasa cibiyar 'yan jaridar kasar kiran taron gaugawa domin nuna damuwa a game da wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki yayin da rayuwar 'yan jarida da ta iyalansu ke cikin hadari. Suleiman Umaru Bra shine sakataren watsa labaran cibiyar ta Maison de la Presse.
Jiya ranar 25 ga wannan wata wanda suka huto tarzoma a nan garin sun je sun kai farmaki gidan abokin aikinmu Musa Kaka. Cibiyar ta ƙasa ta 'yan jarida da ake samun labarai tana Allah wadai da wannan abin da aka wa Musa Kaka da shi da iyalin shi. Mutane ne wanda bisa sun ci gaban intin jarida.
Dama dai ba yau ba cibiyar 'yan jarida ke samun korafe-korafen 'yan jarida saboda barazanar da suke fuskanta daga wasu mutanen da ke buga musu waya ko kuma su aike musu saƙon text. Dalili kenan cibiyar ta ce lokaci yayi da mahukunta za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan aika-aika kamar yadda shugabanta Ibrahim Mamman ya bayyana mana.
Muna roƙon gwamnati ya ɗauki matakai don ya kare lafiyar 'yan jarida, kare aikinsu, kuma ya kare dokar da ta ba ma 'yan jarida dama su yi aikinsu. Kuma muna da hanya da zan mu kai ƙara akan wanda suka aikata wannan aiki akan 'yan jarida ko kuma wanda suke da niyya su kawo ma 'yan jarida irin wannan kwarmaki ko kuma irin wannan aiki na banza da suka yi.
Shugaban kungiyar matasa ta Mojen Saraji Isa na ganin ya kamata hukumomi su ɗauki mataki don kare lagon masu irin wannan aiki.
Kuna kira ga alƙalin gwamnati cewa procureur de la République ya ɗauki matakan ganin cewa take yanke an yi bincike a san su wane ne adda hannu cikin wannan abubuwa na asha na ƙone-ƙone na kashe-kashe na ma kai hari ga al'umma waɗanda basu ci ba.
Hukumomi sun sanar da kama mutane fiye da 500 a biranen Yamai da na Magaram, cikin su har da wasu shugabannin jam'iyyun adawa sanadiyar tarzomar watsi da sakamakon zaɓe, yayin da ake ci gaba da neman wasu ruwa a Jallo. Wata majiya ta bayyana cewa tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu, wanda a jiya ministan cikin gida ya bada sanarwar kaddamar da farautarsa, ya kai kansa ga hukumar 'yan sandan farin kaya a yau Juma'a, inda tun a shekarun jiya ake tsare da tsohon Kumandar rundunar mayakan jamhuriyar Nijar Janar Mumuni Burema. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma za mu sake liƙawa Najeriya. Gwamnan jihar Neja a ƙasar Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanya hannu a wata doka da ta buƙaci nuna takardar shaidar gwajin jini na cutar da ke karya garkuwar jiki wato HIV kafin a ɗaura aure a tsakanin ma'aurata a jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan jihar Neja a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya saka hannu akan wata dokar gabatar da takardun shaidar gwajin jini da kuma na cutar sida ko kuma HIV a tsakanin ma'aurata kafin a ɗaura aure a tsakaninsu. Gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan aiko da ƙudurin dokar daga zauren majalisar dokokin jihar. Haka zalika gwamnan ya amince da dokar hana cin zarafin dan adam. Honorable Shaibu Liman Iya dan majalisar dokokin jihar Niger ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja ya bayyana dalilin su na kokarin samar da wannan doka.
Ko group wadansu group na jini wanda bai kamace su yi aure ba to kaga tun da farko za su sani akwai kuma wanda ke dauke maybe mace din ko miji din yana dauke da cutar HIV dinnan cutar kanjamau kaga ba a sani ba kaga bisa gaskiya wannan dokan zai taimaka saboda lallai in babu wannan shaidan to lallai duk wanda ya daura mu aure shi kanshi ya saba mu doka.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi kokarin ganin ana bin ka'idojin wannan doka. In ji kwamishinan labarai na jihar Alhaji Sani Idris.
In Allah da akwai matakai da za a dauka hukumomi daga jiha zuwa kananan hukumomi za mu yi amfani da iyayen kasa tun daga matakin sarakuna zuwa hakimai da daga tai masu ungoyi domin a fadakar da jama'a sannan kuma a sa ido.
Dukkanin bangarorin addinai wato musulunci da kuma Krista sun yi maraba da wannan doka ta gwajin takardun shaidar lafiya kafin daura aure. Dr. Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman jihar Niger.
Za mu ba da gudunmawa wajen fadakar da al'umma da a cewa al'amari ne wanda yake da kyau. Mu ma mun tattauna a level din mu na limaman kwatunta ne. Mun tattauna tsakanin mu kuma ko bangaren limamanmu na Yarbawa duka za su yi program na sensitization akan wannan matsala din.
Shi ma dai wannan daga bangaren mabiya addinin Krista ga abin da yake cewa.
Dina sunana Chima Kameji Obara. Gaskiya yana da kyau don yakan rage riski na aure don in bai ba za a ga ana samun wani lokaci matsalan sikula menene da sauransu. Amma haka yi za ku san janitor naku in kuka aure ba ku da wani irin kudin ga doubting.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matakan da za a dauka domin maido da matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran kan shirin Iran na mallakar makamin nukiliya. Matakin da Isra'ila ta nuna rashin amincewarta akai. Yau wannan batu shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali akai. Sunana Muhammad Lalo. Wata kungiyar tsigeru dake goyon bayan Iran ta yi dauki alhakin harin makami mai linzami da aka kai akan yankin Kurdawa a Iraki. Wannan hari wani abu ne dake nuni da irin kalubalen dake gaban gwamnatin Biden. Yayin da gwamnatin ta Biden tace za ta koma cikin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan nukiliyar na Iran. Wacce ake kira JCPOA a takaice.
We're prepared to re-engage in negotiations with the P5+1.
Shugaba Biden kene yake cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Russia da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukiliyar Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da Iran take haifarwa a yankin Gabas Tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo a makon da ya gabata. Biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran kawaye kan wannan batu na Iran. Matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai. Tace hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan jarjejeniya ta JCPOA da kuma ƙara wa Amurka ƙwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunkasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi 20 sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi 5 kasan da har ila yau bai kai kashi 90 da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa amma ta ce ba za ta lamunci sauye wani sashi na matsayin da aka cimma karkashin gwamnatin Obama ba. Alex Fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nuclear na Iran a Middle East Institute.
Meeting's going to be set up. The Americans are going to find a way back into the deal.
Yace abin da za a gani shine za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba. Abin nufi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba. Amma dai kowa na buƙatar a koma turbar diplomasiya. Inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To haka zalika, gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a Majalisar Ɗinkin Duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta canji. To sai dai komawa kan teburin diplomasiya ba abu ne mai sauki ba, domin akwai tambayoyi da dama da ke buƙatar amsa a cewar wasu masu sharhin. Wani kalubale kuma da za a fuskanta da Iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na Yemen, inda take fada kaikaice da hukumomin Saudiya. A farkon watan nan gwamnatin Biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da Saudiya ke jagoranta, abinda gwamnatin Biden ta kira yunkurin maido da hudar diplomasiya da Amurka ke yawan diddidawa. Gefe guda kuma sabon jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa birnin New York a jiya Alhamis, inda ta ce a shirye take ta dukufa wajen haɗa kai da ƙawayen Amurka don tunkarar matsalolin da ke addabar duniya. Kwana guda bayan da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta rantsar da ita, Lisa Thomas Greenfield ta isa birnin New York a ɗaya daga cikin watanni da aka fi gudanar da ayyuka, inda Amurka za ta karɓi ragamar shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake karɓa. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani shiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patrick da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Julie Lenders Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Lalu, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Yace manatar da Allah wadai da sace ɗaliban makarantar mata da wasu 'yan ta'adda suka yi a garin Jangebe na jihar Zamfara. Muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ta tada ƙaimi wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan lamari. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da ta'addanci a ƙasar Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Shi ma Safiya na gumal zangon Daura cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Sace ɗalibai 'yan makarantar sakandaren Jangebe da ke jihar Zamfara da 'yan bandaga suka yi a daren jiya abin takaici ne da Allah wadai. Fatanmu Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu a rayuwa. Shi ko Murtala Ibrahim zangon Daura cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Akwai lauje a cikin naɗi a sace-sacen ɗalibai da 'yan bandaga suka ɓullo da shi. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce tabbas ƙasar mu Najeriya na cikin tsaka mai wuya na rashin tsaro. Don haka al'ummar ƙasa mu koma ga Allah, mu yi ta istighfari da addu'ar neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen masu garkuwa da mutane da 'yan fashi da 'yan bindiga daɗi. Saƙo daga kawo mai ruwa Bajoga da Abubakar Salisu Alkime Potoskum. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi gare ku. Muna fatan wannan taro da ke gudana tsakanin gwamnonin jihohin Arewa da sarakuna da wakilan fadar shugaban kasa ya zama silar magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye yankin mu na Arewa. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Sako daga Aminu Adamu Malama Duri da Rabu'u Dakot Dinari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi muryar Amurka, tabbas akwai buƙatar mahukuntan jamhuriyar Niger su ɗauki matakin da ya dace domin kwantar da wannan zanga-zanga. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi da Sani Mai Lange-Lange da Madassir Sani. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na ƙasa ba a san a ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda ya aika tsan ya gama da shirin a dustbin da tsaye.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin
hannu. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan kara a takaice.
A yau juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan 1,000 waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar Tamwe ta Yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa. Masu zanga-zangar suna rirriƙe da alluna suna kuma rera taken nuna Allah wadai da juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Tsohon Prime Minister Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Cibiyar Tony Blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar ɗaukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba wanda ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta. Rahoton ya kuma yi kira ga ƙasashe da su yi aiki tare don samar da allurar rigakafi. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya ɗaura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018 wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. An yaudari Khashoggi wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post zuwa ƙaramin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018 kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi. An yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa kuma ba a samu gawarsa ba. Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu ɗauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai ƙarfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a Iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.